24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de...
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Juma'a 2 ga watan Satumba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo na ziyara a nan Amurka tare da wata tawagar manyan jami'an gwamnati don duba hanyoyin da Najeriya za ta cimma samun sabbin wato tsaftattun hanyoyin samar da makamashi da ba sa haifar da hayaki.
Yanda za a yi gwamnati nan ta kara sama da shekara ɗaya a kan gadon mulki a ce kuma tana cikin wannan tana ƙoƙarin cin bashi na maƙudan kuɗi kamar irin wanda ake magana tana wuri na gugan wuri biliyan 110.
Sannan za ku ji cewa ƙungiyar malaman firamare a jihar Borno Najeriya ta yi kira ga hukumomin jihar da su nuna sassauci ga malaman da aka dakatar da albashinsu sama da shekara ɗaya bayan wani aikin tantance malamai da hukumomin jihar suka gudanar a baya.
Kuma a zaman da nake ma yanzu magana da nake ma har yau wayansu ba su daina zuwa karantarwa ba suna fita suna zuwa da tsammanin cewa wani abu dai zai biyo bayan. So roƙo nake a yafe musu a taimaka musu.
Muna kuma tafi da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Mu'azu za ta gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Kungiyoyin 'yan kabilar Uyghur da 'yan fafutuka a sassan duniya sun yi kira ga al'ummar duniya da ta ɗau matakin kawo ƙarshen ƙuntata ma 'yan kabilar ta Uyghur da China ke yi. Biyo bayan wani rahoto da ofishin babban kwamishinan sashen kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya shekaran jiya Laraba. A wani bayani da ta wallafa a shafinta na yanar sadarwa, kungiyar 'yan kabilar Uyghur ta WUC da ke birnin Munich ƙasar Jamus da wasu kungiyoyin 'yan kabilar ta Uyghur sama da 60 a faɗin duniya sun yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kafa kwamitin bincike mai zaman kansa wanda zai yi nazarin halin da ake ciki a Xinjiang. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙwararru kan nukiliya ta kammala zagaye na farko na duba lafiyar tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia jiya Alhamis, duk kuwa da ci gaba da gubzawar da ake tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine daura da tashar. Shugaban hukumar kula da makamashin atom ta duniya Rafael Grossi, wanda ya jagoranci tawagar masu bincike mai kunshe da mutane 14, ya gaya ma manema labarai cewa hukumar tana nan tana kan abin da ya kira tabbatar da ci gaba da kasancewarmu a wajejen tashar nukiliya mafi girma a Turai. Wasu 'yan bindiga sun yi fashi a wani ofishin canjin kuɗaɗe da ke garin Tasawa jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, wanda aka ce shi ne irinsa na farko a ƙasar. Shaidun gani da ido sun gaya ma muryar Amurka cewa
sunana ba amma sunana na gaskiya Umaru. Lokacin da aka halaba bindigar ta ƙarshe ta sayar ma na baduru ga daidai can nake kwance.
Sunana Kabiru. Muna kwana sai dai muka ji karan bindiga sai muka tashi. Sai suka ce muna maza mu kwanta in ba haka nan ba yanzu suna halbe mu. Da muka kwanta biyu daga cikin mu sai suka ruga. Gudan shi na harin da ya ruga ya sha gudan kuma yayi tsaye. Suka halbe shi da bindiga sai wutar bindigan nan da ta watsu sai ta same shi ga hannu sai ya tsere shi ma. Mu kuma muna nan kwakwance. Suka so su buge dan kwadan amma suka kasa sai suka sa bindiga suka halbe wajen sannan suka shiga. Da suka shiga muna kallon su suna dauko su akwatuna suna tayya daga nan sai suka shakona. Bas koyi minti biyar titin ya cika da mutane sai aka kira police sai.
Wasu kenan da abin ya fara a idan su a wani hari da aka kai a shagon amsar kuɗi dake Harmawa Tasawa. Wasu da basu so a san sunan su ba dake da alaka da masu wurin sun ce kimanin kuɗaɗe miliyan 70 ne na sefa da dalolin Amurka da kuɗaɗen Kamaru maharan suka kwashe. A misalin karfe 2:30 daren Larabar wayewar Alhamisa maharan sun zo ne da mota tare da bindigogi. Abdu Isa na kungiyar farar hula da ake cema Espace Citoyen ya yi tsokaci.
Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da kasashe makwabta muke jin ana cewa da rana ma ake zawwa a zo a yi. To amma kuma yanzu abin da daya ta damu hankali saboda mun ga da cewa ashe nan wurin ma abin ya iso.
masu wannan wuri don hukumar 'yan sanda na tasawa sun kisa ce uffan sai dai Abdu Isa na kungiyar farar hula ya sake yin kira ga masu aje makwadan kudade a cikin gidajensu da cewa
shi a ka'idance a doka idan kudi suka wuce wani mizani to ko gidanka bai kamata ka aje su ba. Alal misali nan tasawa akwai bankuna waɗanda su suna da insurance suna da komi ko da wani abu ya faru da wuya kai asara.
A gaida Mansur Sani, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo na ziyara a nan Amurka tare da wata tawagar manyan jami'an gwamnati. Don duba hanyoyin da ƙasar za ta cimma samun sabbin tsaftattun hanyoyin samar da makamashin da ba su haifar da hayaki. Lamarin da masana suke ta tsokaci a kai musamman duba da irin maƙudan kuɗaɗen da za a ciyo bashi don aiwatar da wannan aiki. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk ya Musa ya aiko mana.
Wannan ziyara ta Professor Yemi Osinbajo tana akan tsare-tsaren da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da shi ne na cewar za ta bukata kuma za ta kashe zunzurutun kudaden da ya kai dollar Amurka miliyan 410 wanda za ta kashe a bisa ga tsarinta har zuwa shekara ta 2060. A cikin manufofi da tsare-tsare gwamnatin tana bukatar dollar Amurka miliyan 10,000 a kowace shekara domin tabbatar da an aiwatar da tsare-tsaren da za su yi amfani da samar da makamashi ta fannin amfani da iska da hasken rana da ruwa da kuma makamashi wanda ke amfani da gas kawai wato dai za a daina amfani da petrol ko kuma diesel wanda ke fitar da hayaki. Babban bankin duniya ya yi alwashi zai baiwa Najeriya tallafi ko bashi mai rangwame tare da kamfanin Sun Africa wanda kudaden za su kai dollar Amurka miliyan 300,000 a halin da ake ciki. Malam Shu'aibu Idris kwararre ne akan sha'anin tattalin arziki ya komin ƙarin haske dangane da irin wannan tsare-tsaren da kuma kudaden da ake bukata inda yake cewa
babu yanda za a yi gwamnati nan ta ƙara sama da shekara ɗaya akan gadon mulki a ce kuma tana cikin wannan tana ƙoƙarin cin bashi na maƙudan kuɗi kamar irin wannan da ake magana dala wuri na gugan wuri biliyan 110. To biliyan 110 nan ba ana son a ci ta bane a lokaci ɗaya, za a ci a cikin lokaci kusan shekaru 45 zuwa 50 masu zuwa. Idan ka dubi maƙasudin ainihin wannan maganan an daɗe ana yi tun lokacin shugaban ƙasa Obasanjo ake ta cece kuce duniya baki da take cece kucen cewa ana dumama duniya saboda kone-konen daji da ake da amfani da wato gawayi da ake wasu ƙasashe na amfani da gawayi ko kuma wasu masana'antu na wajen yin amfanin da injin da suke ko diesel wato wannan man da ake amfani da shi da petrol ko na diesel da ake amfani da su yana fitar da hayaki. Wannan hayakin yana sa duniya tana ƙara dumama. To tunanin Najeriya ita ma fa tana son ta shiga cikin rukunan waɗannan ƙasashe da za su samu sauƙin ko su daina amfani da irin waɗannan abin. Za a iya cewa wannan gwamnatin Muhammadu Buhari bai kamata ce wannan magana ba, amma kuma ai gwamnati kusan kowane lokaci a ci gaba ake yi.
A waje ɗaya wani shi ma ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon daraktan kamfanin Unity Bank da ke Najeriya Malam Ahmed Yusuf ya ce shi da lallai yana da damuwa kwarai da gaske akan yawan basussuka da gwamnatin Najeriya take danƙarowa ƙasar a daidai lokacin da ake tunanin cewa za ta bar sabuwar gwamnati ta zo da nata sababbin manufofi da zai buƙaci irin waɗannan kuɗaɗe.
To ni abin da ban gane ba shi ne haka za a zo ma Najeriya a dunkule a zo a ce gashi za a yi abu kaza. Yawancin kuɗin bankin duniya ba kuɗi ba ne zai shigo Najeriya. Kuɗin da za su kashe daga can ne sai dai a turo mana tarkace da karti su zo su ce mana su ne sun fi kowa ilimi su zo su ce za su yi aiki a da yanda zai mu tashi tutar babu. Sannan haka aka ji aka ɗauko PAID kwanakin baya tatattun 'yan ta'adda masu satan kuɗaɗen gwamnati na duniya a zo a lulluɓe su a kawo su a ce su ne wannan 1.5 billion da wannan Sun Company na gwamnati suke ce mashi alƙawari da ƙyar in ba hankali shi ma ba zai shigo Najeriya. To za mu tashi ne da titan babu mu mai hankali ba. Kuma Allah na tuba irin wannan project da za a yi daidai ƙarshen gwamnati da wannan gwamnati za ta yi ta gama gara kada su je ta ciwo wani bashi.
Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarshen labaran duniya.
Mahmud, Rasha ta rufe bututun man nan na Nord Stream 1 da ke zuwa Jamus shekaran jiya Laraba, tana mai cewa rufe bututun na tsawon kwanaki uku ya zama dole saboda wasu ‘yan gyare-gyare. Turai da Amurka dai sun yi watsi da wannan ikirarin, sannan sun zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da amfani da makamashi a matsayin makami. Bara, Rasha ce ta samar da kashi 40 cikin 100 na man da Turai ta yi amfani da shi. Cikin 'yan makonnin nan, Rasha ta rage adadin man da take turawa ta bututun na Nord Stream 1 zuwa kashi 20 cikin 100 kawai. Rasha ta dora alhakin faruwar hakan kan takunkuman da yammacin duniya ta kakaba mata, wanda ta ce ya shafi harkokin tattalin arzikinta. Da yake ziyarar garin Lubmin da ke kan iyakar Jamus da Baltic ranar Talata, inda bututun man na Nord Stream 1 ke bulla gaba, Markus Söder, premier jihar Bavaria ta kasar Jamus, ya ce kasarsa ta shiga wani mawuyacin hali. Jiya Alhamis, wata alkalin kotun tarayyar Amurka ta jinkirta yanke hukunci kan bukatar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar, ta anada wani dan ba ruwa na yayi nazarin takardun bayanan da hukumar bincike ta FBI ta kwaso daga gidansa da ke Florida a watan jiya. A makon jiya, lauyoyin Trump sun bukaci alkalin kotun gunduma ta Amurka Ellen Cannon da ke gundumar kudu a Florida da ta nada wani mai bincike na musamman wanda zai yanke hukunci kan ko shin takardun da aka kwaso na kunshi da wasu bayanai waɗanda tsohon shugaban ke da hurumin mallakar su, wanda da haka ya kamata a dawo masa da su. Ma'aikatar Shari'ar Amurka dai ta yi watsi da wannan bukatar, tana mai cewa ai ta gudanar da nata binciken, saboda haka nada wani mai bincike na musamman zai kawo cikas ne kawai ga binciken da ake yi kan yadda Trump ya yi da bayanan sirri. A ƙarshe jiya Alhamis, rundunar sojin Taiwan ta kakkaɓo wani jirgin sama mara matuki na farar hula wanda ba a tantance shi ba nesa da gabar China, a cewar ma'aikatar tsaron Taiwan. Bayan da ya kutsa cikin sararin saman Taiwan a tsibirin Shiyu, da farko rundunar sojin Taiwan ta gargadi jirgin kafin daga bisani ta harbo shi ya fada cikin teku. Tun da farko a wannan makon, shugabar Taiwan Tsai Ing-wen ta umarci rundunar sojin Taiwan da ta dawo tsauraran matakan mayar da martani ga duk wata takala daga China, bayan da China ta gudanar da atisayen soji na kwana da kwanaki a kewayen tsibirin. Rawar dajin, wadda ita ce mafi girma da China ta taba yi ta sararin sama da kuma cikin teku a kewayen Taiwan, ta fara ne bayan da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ziyarci wannan tsibirin mai cin gashin kansa a farkon watan jiya.
A gaida Ibrahim Kalmar Sidiraba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kungiyar malamai a jihar Borno Najeriya ta yi kira ga hukumomin jihar da su nuna sassauci ga malaman da aka dakatar da albashinsu sama da shekara ɗaya yayin da suke ci gaba da koyarwa. Hukumomin jihar ta Borno sun gudanar da wani aikin tantance malamai a baya a wani mataki na ganin an inganta fannin ilimin jihar. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dodabi ya aiko mana.
An dakatar da albashin ma'aikata kimanin 7,800 ta shekara 1.5 a jihar Borno, musamman ma malaman firamare da aka aikin tantancewa a jihar Borno, wanda kuma suka fada cikin wani halin gagani-gagayi sakamakon dakatar da wannan albashi, duk da cewa gwamnan jihar Borno ya ce bai kore su ba, sai dai babu albashi babu kuma takardar kora sakamakon kama su dai wasu laifukan da ake zargin su da shi.
Sai wani yayi magana, in ba haka ba baka samu mulki ba. Mu kuma abin da ya kamata zamu yi shine zamu jure zamu sabu jurewa ga koke-koken da mutane suke yi, kuma za mu tabbatar cewa inda laifinmu ne za mu gyara. Amma alal hakika magana da yake tafiya nan ba haka ba ne. Na yi ne don saboda in gyara Borno State. Ina kira ga wani yanzu ya fita yau ya yi magana cewa ga gwamnatin Borno ya yi wani abu, ya gina wani abu ko ya siya. ya kwari malamin makaranta sun yi mishi yanzu baya son duk wayannan maganganun nan ba gaskiya bane wannan gwamnati na talakawa ne
a makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya shirya kungiyar kwadugun cewa zai karawa malamin primary albashi da wasu daga cikin su suke samun kasar da 10,000 kusan 8,000 ba ta samun albashi zai cewa ya shafa di cewa bai kori kowa ba kuma zai kori kowa ba amma an dakatar da albashin su na tsawon shekara 1 da rabi don haka shugaban kungiyar malamin makarantar Comrade Muhammad Jibrin ya kira ga gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa yayi wa Allah ya ruba lamarin wannan malamai gama abin da ke cewa
abin da zan faɗa kan wayannan ɗan uwan namun da suka dauki shekara da rabi yau ba su samu albashi ba kuma ba ba su takardar kwara ba zan sake da roƙon mai girma gwamnatin Borno a ga cewa a yi musu wata hanya ko sallaman su za a yi ne ma a sallame su don a cikin su akwai da suka yi shekara 20-30 suna aiki kuma a zaman da nake ma yanzu magana da nake ma har yau wayansu ba su daina zuwa karantarwa ba suna fita suna zuwa da tsammanin cewa wani abu dai zai biyo bayan so roƙo nake a yafe musu a taimaka musu mu ga cewa eh lalle su ma sun samu fannin da za su rayu a ciki
za su kai kamar nawa ne adadin waɗannan mutane
to adadin su da ya kai 700,800 haka
gabaɗayan ku malayan makaranta nawa ne a jihar
a yanzu haka dai mun wadda muka zauna jarraba aka tantance bayan an yi wannan tantance na fari muna nan 16,000
to ko me tsoron malamin ki cewa ne game da wannan ƙari da aka yi musu da kuma waɗannan malamai da aka dakatar da albashin nasu
sunana Comrade Mustapha Ngala ni malamin makaranta ne a Ngala Central kuma zan yi amfani da wannan daman kuma yayi kokari ya ba ma sauran malamai wanda malamai da akwai wanda aka rike salon su ko biometry ya fitna su shi ma ya duba su da inon rahama kuma akwai wanda sun koyarwa shekara 25-30 suna da experience wannan experience din ya mayar da su wajen aikin su
ni sunana Halima Suleiman ni malama ce a Maiduguri har ila yau muna meka godiyar mu dai a gare shi kuma muna tunasar da shi akan malamin mu da aka dakatar da su saboda akwai matsaloli wayansu malamin yaran su har bara suke saboda wani din duk namijin da matan duk an dakatar da su Allah ma kana mishi abu ya yafe maka saboda haka dan Allah yayi hakuri
wasu malaman primary kenan ke kira ga gwamnatin jihar Borno da ta duma lamarin sauran malamin da aka ce an dakatar da kuma dauki mataki akai Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to yanzu agogo anan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 17 8 na safe kenan da minti 17 a Najeriya Niger kamar da Chadi a Ghana kuma 7 na safe da minti 17 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sannan sai 1530 a kilohertz wato a matsakaicin zango kenan a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labari da dumudumin su kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka Yanzu kuma ga shirin yanayi da muhalli.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da ni Aisha Mu'azu. Iya magana dai sukan ce ruwa abokin aiki idan yayi yawa kuma abokin fama. Yau akalar shirin yanayi da muhalli ta karkata kan batun ruwan sama, inda a kasar Nijar ma'aikatar hasashen yanayin kasar ta yi amfani da wata daddadar fasaha domin shawo kan matsalar fari da wasu yankunan kasar suka yi fama da shi a cikin watan Yunin wannan shekarar. Kuma shugaban wannan ma'aikata Dr. Kacallulawal Gabciya ya yi bayani a game da abin da ya haifar da wannan yanayi na fari.
Wannan yana tattare ne da sauyin yanayi. Wani guri ana samun ruwa da yawa, wani guri kuma ba ana samun karancin ruwa. Mu a nan guri mu a Jimirti ba karancin ruwa bane, fari a cikin damana shine yake ba mu wahala a nan guri. Amma dai scientifically dai mun san da yawanga sauyin yanayi ga shi yanda muke fuskantar shi, kuma ko ina a duniya yanzu an tabbatar da wanga sauyin yanayi akwai shi. Amma shi yanda wannan sauyin yanayin yake taba wurare ta fanni daban-daban ne, mu a namun guri akwai wasu wurare kalilan karamcin ruwa ne ake samu gaba daya. Amma yawancin guri a Nijar ba wai a jimilce ruwan bane ya rage, a'a, illan shi ya zo ne cikin damanan namu. Da ruwa ana samu akai-akai sai a yi noma da kyau, ana iya kuma using variety da wanda ka sani a da, amma yanzu dole sai an sake dubara. To babban dalilin da ya sa kenan shugaban kasa da kanshi ya kirkiro wannan abu. Mu kuma kaman masana na wannan fanni muke coordinating activities din duka, shine abu da ake dauka zirgi, ake harbin zirgi-zirgi da wanga sanadori da kai magana.
Shi ma masanin harkar ruma da yanayi daga Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi bayani akan asalin wannan dabarar da ma'aikatar ta hasashen yanayi ta Nijar ta yi amfani da shi.
Lalle a bana jamhuriyar Nijar ta yi amfani da ilimin da Allah ya ba masana na yin yadda za a karkata yiwuwai saukar ruwa. Tun 1940 ƙasar Amurka ta gano cewa lalle ana iya a yi amfani da wa'ansu sinadarai don inda ake hori a yi yadda ruwa zai sauka. A wannan lokaci an samu wani hori nan state kin New York. A lokacin nan ne masana suka huddo wannan dabara ta ashe a sabkar da ruwan sama ta hanyar yadda za a ma gajimare da gizagizai da adukwai zamanto sun koma ginariya wadda za ta bada ruwa.
Yayin da Nijar suke kokarin shawo kan matsalar rashin wadataccen ruwa kuwa, wasu sassan yankin arewacin Najeriya sun fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a makon da ya gabata, wanda ya sanadiyar asarar rayuka, dukiyoyi da ma albarkatun noma. A dalilin haka ne sa na tuntubi wani malami daga jami'ar jihar Yobe, kuma ɗaya daga cikin jihohin da aka samu wannan matsalar ta ambaliyar ruwa a arewacin Najeriya, Dr. Babagana Busu, wanda ya danganta wannan matsalar da batun sauyin yanayi.
Idan kika duba shi jihar Yobe jiha ce wadda take makwabtaka da yaren da ake cire su sub-Saharan region kamar Niger Republic, Chad da dai bangaren Kamaru, wanda wurare ne da an san cewa ba ruwa ne suke samu sosai ba, don a shekara ruwan da ake samu baya wuce millimeter 500 zuwa 550. To amma abin da yake faruwa shine Nigerian Meteorological Agency dama ta bada jawabi cewa akwai jihohi kamar 16 a cikin Najeriya wanda za fuskanci ambaliyar ruwa, wanda kuma Yobe tana cikin. To abin da yake faruwa shine ita ambaliya ba wai yawan ruwa shi yake kawo ta ba, a'a, abin da yake kawo ambaliyar ruwa shine canjin yanayi wanda ake kiran shi to climate change. Abu ne wanda masana sun tabbatar cewa mu bani adama mu muke jawowa bisa irin dabi'u mu akan muhallin da muke zama. Kuma abu ne wanda yake faruwa ba kan jiha ko a kasa ba, abu ne wanda ya addabi gaba daya duniya. Shi yasa yanzu misali in kika dauka kama yamman arewanci duniya, wato Northern Hemisphere ko kuma kudanci Southern Hemisphere. Wannan wajaje ne wanda suke dankare da kankara, wanda kuma yawanci wayannan kankaran bisa ga dabi'un mu yasa kankaran nan da yake daskare shekara da shekaru sun fara narkewa. Kuma duk lokacin da ita kankara ta narke ta kan bi kogi, to kogi ne wanda da ruwan ta bai kai haka ba, amma da yake daskararren kankara sun fara narkewa yakan biyo wayannan manya-manyan tekuna na duniya. Ita kuma tana da gurabin da take shiga.
Ana sa bangaren kuma Sani Cika Turinkawa, masani kan harkar sauyin yanayi daga jihar Sokoto Najeriya, ya bayyana ayyukan da dan adam yake aiwatarwa da haifar da matsalar ambaliyar ruwa.
Kusan shekara 30 zuwa yanzu nan, kowace shekara akan samu matsala ta ambaliya ta ruwa, wanda yake ya danganta daga kowace shekara irin yanda ruwan sama suka zo, wanda wannan ya samu asali ne sanadiyyar sauyin yanayi wanda muke fama da shi. Duba da mutane sun sare itatuwa saboda hidimomi na rayuwa, wannan itatuwan suna taimakawa na wajen tarewa ruwa idan ruwan sama na saukowa, wanda suna kare faruwar ambaliya ta ruwa. Kamar yadda mutane kila ba su sani ba, shi mahalli wani alamari ne na Ubangiji, wanda shi idan ka taba shi gaskiya sai ya rama. So ita kan da muke ta sarewa domin hidimomin mu na rayuwa da kuma rashin shuka wasu, yakan haifar da idan ruwan sama sun sauka ba su da wani abu da zai tare su illa faruwar wannan alamari na ambaliya. Baya ga wannan, mutane mu kuma zaka ga galibi suna gina bisa hanyoyin ruwa, suna gina bisa kware da canda hanyoyi ne na ruwa, wanda kamar shekara 50 sama hanyoyi ne na ruwa, amma mutane sun zo yanzu sun gina gidaje su yi gonaki.
Mai sauraro, a nan za mu yi sallama a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu, za a ji mu dauke da cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Ƙungiyoyin 'yan ƙabilar Uyga da 'yan fafutuka a sassan duniya sun yi kira ga al'ummar duniya da ta ɗau matakin kawo ƙarshen ƙuntata ma 'yan ƙabilar ta Uyga da China ke yi, biyo bayan wani rahoto da ofishin babban kwamishinan sashen kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya shekaran jiya Laraba. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙwararru kan nukiliya ta kammala zagaye na farko na duba lafiyar tashar nukiliyar Ukraine da ke Zaporizhia jiya Alhamis, duk kuwa da ci gaba da gubzawar da ake tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine daura da tashar. Shugaban hukumar kula da makamashin atom ta duniya Rafael Grossi, wanda ya jagoranci tawagar masu bincike mai kunshe da mutane 14, ya gaya ma manema labarai cewa hukumar tana nan tana kan abin da ya kira tabbatar da ci gaba da kasancewar mu a wajejen tashar nukiliya mafi girma a Turai. Rasha ta rufe bututun man nan na Nord Stream 1 da ke zuwa Jamus shekaran jiya Laraba, tana mai cewa rufe bututun na tsawon kwanaki 3 ya zama dole saboda wasu 'yan gyare-gyare. Turai da Amurka dai sun yi watsi da wannan ikirarin, sannan sun zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da amfani da makamashi a matsayin makami. Bara, Rasha ce ta samar da kashi 40 cikin 100 na man da Turai ta yi amfani da shi. Cikin 'yan makonnin nan, Rasha ta rage adadin man da take turawa ta bututun na Nord Stream 1 zuwa kashi 20 cikin 100 kawai.
To, masu sauraro, da kuma kamar kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma can da rana idan Allah ya kamu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya ne jira kamar da Chadi. Wato, karfe 3 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Kal, ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.